'yan kasa da hukuma.
Ba ma su siyasar maula ba, makiyayanci din lalai ba, da idan ba su tuba da wannan ba, haɗa kai ba zai wani karko ba.
Assare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Jami'an siyasa mun zauna mun yi mitin da su, mun yi bayani dalla-dalla. Doka ne wanda ya ta'ammali da kwaya, idan ka bari wani ya je ya sha wannan abu ko muka kama mutumin nan, binciken mai nuna cewa kai ne ka bashi ko kai ka bada kudi aka sayo, so babu wani sani babu sabo. Duk wanda yayi wannan abu da kan kama shi zamu yi gurfan da shi a gaban kotu.
To wannan yunkuri ne mai kyau wanda hukumar NDLE ta yi,
hatta mutanen gari ma da suke son kada ƙuri'a zaka ga aka zo a razana su da irin taron wayannan matasa, wanda hayin hakan ba daidai bane, tauye al'umma haƙƙi.
Yadda hukuma mun hana ta'ammali da fataucin ababen sanya maye ke kokarin kare matasan Najeriya daga fadawa harkokin banga ko jagaliyar siyasa shine batun mu yau a shirin farko na wannan shekara ta 2023. A dakace
yau ga wasu nan su ce nukura don mun san kance mun nasara, wasu ma a cikin nasu sun fara hada guru matsakani kan akara.
Madalla masu ware, barka mu da sabuwar shekara ta 2023. Muna addu'ar Allah ya sada mu da dukkanin alkhairan cikinta, ya kare mu daga dukkanin ababen ƙi, amin. To da yake wannan shekara ce ta babban zaɓe a Najeriya, za mu fara jerin shirye-shiryenmu na ita wannan shekara ta 2023 ne da wani al'amari mai alaƙa da sha'anin zaɓen, wato yadda wasu 'yan siyasa ke take haƙƙi da 'yancin matasan ƙasar su zama 'yan ƙasa abin alfaharin kowa da kowa, inda suke mayar da su 'yan bangar siyasa ta hanyar ba su ababen sanya maye ta yadda za su aikata ta'annacin da ake so a yayin tarukan kamfe ko a ranar zaɓe ko kuma ta da tarzoma bayan sanar da sakamakon zaɓe. Sai dai a wannan karan hukumar NDLEA da ke yaƙi da sha da fataucin ababen sanya maye a Najeriya ta yi yunƙuro domin 'yanto matasan daga waccan matsala. Abubakar Idris Ahmed shine kwamandan ofishin hukumar a jihar Kano.
Akwai shiri da muka yi na magance wannan abu, saboda mun fuskanci cewa irin 'yan jagaliyar siyasa wanda gurɓatattu 'yan siyasa suke ba su kayayyakin maye su sha saboda su tada hankalin yawanci abokan hamayya, kuma suka yi wannan abu a lokaci uku ne. Na farko a lokacin da ake yawon neman campaign kenan, neman kuri mutane ko kuma a ranar da za a kada kuri'a din, su je su yi wannan su korin jama'a su tashi akwati ko kuma ranar da aka fidda sakamako. To duk a wani lokacin mun shirya tsaf na magana enforcement. Kamar na farko yanzu na wannan lokacin da aka fara campaign, abinda muka fara shine maganan wayar da kai mu iyaye, saboda su yi kokarin jan 'ya'yansu su fahimci menene suke ciki da illolin barinsu 'yan siyasan banza su yi amfani da su. Na biyu, su kansu jami'an siyasa mun zauna mun yi mitin da su, mun yi bayani dalla-dalla game da irin waɗannan abubuwan da suke damun, kuma mun gwada cewa doka ne wanda ya ta'ammali da kwaya, ko wanda ya sarrafa ta, ko wanda ya dakwanta, ko wanda ya saidaita, ko wanda ya bada ita, duka ya yi laifi. Saboda haka idan ka bari wani ya je ya sha wannan abu ko muka kama mutumin nan, binciken mai nuna cewa kai ne ka bashi ko kai ka bada kudi aka sayo, dokan ƙasa ta hau kanka, so babu wani sani babu sabo. Duk wanda yayi wannan abu da kama shi zamu yi gurfan da shi a gaban kotu.
Idan iyayen yara suka yi maraba da wannan yunkuri na hukumar NDLEA, sai dai sun ce tilas sai 'yan siyasar da ke rike da madafin iko sun ba da haɗin kan da ya kamata ne za a cimma nasara.
Yunkuri ne mai kyau wanda hukumar NDLEA ta yi, ya kamata su kuma mahukunta kamar gwamnoni da duk dai zaɓaɓɓu gaba ɗaya su dinga sakawa waɗannan hukumomi na NDLE mara. Me ya sakin mara? Idan aka kama yaro kuka san ba ku kuka sashi ba, to ƙoƙari za ku yi ku marawa wannan hukuma baya domin tazartar da hukuncin da ya dace. Amma yanzu sai ga ɗan siyasa ya san cewa wannan yaron laifi ya yi, amma saboda yana so ya amfani da yaron ko kuma ya amfani da wannan yaron a baya, sai ya je ya shiga ya fita ya je ya karɓo wannan yaron. Kaga wani magobi sake komawa zai yi sake yin abin da bai dace ba. Saboda haka amfani da kwaya da amfani da yara wanda suke cikin maye a lokacin gabatar da zabe ko bayan zabe tauye haƙƙin su yaran ne. Ana tauye haƙƙin su na su zama ƴan ƙasa na gari domin rashin sanin ciwon kai yasa wasu suke shan wannan abun mayan. Ya kamata yaran nan wani rashin aiki ne, wasu kuma rashin hukunci ne. Su duka ƴan siyasan nan kowa fa ƴaƴansa suna gida.
Dr. Adam Danjuma Isa kenan, guda cikin magidanta da ke kyamar fadawar matasa cikin bangar siyasa a Najeriya. Nan gaba za mu ji abinda kungiyoyin rajin demokradiyya ke faɗi da kuma martanin ƴan siyasar game da wannan batu.
Duka da'an so shi ya inganta kasa da karar da waɗansunta za su yi sha'awa su yar sheta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka.
Masare a nasu ɓangaren ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke gwagwarmayar demokaraɗiyya sun ce za su sanya ido sosai domin ganin cewa ƴan siyasa sun mutunta wannan tsari na hukumar NDLEA, kamar yadda Kwamar Abdulbak Alƙali, daraktan ƙungiyar OSHAN a jihar Kano, Najeriya ke faɗi.
Su tuna yaran nan matasa da suke binsu suna da haƙƙi a cikin wannan demokaraɗiyya, haƙƙin a samun musu da aikin yi, a samun musu da tsarin ilimi. Amma duk lokacin da ɗan siyasa ya wuce gaba yake ba su ƙwayoyi, tamkar yana take wannan haƙƙi ne nasu wanda wannan tsarin mulki ne wannan ƙasa ya ba su na su zama masu kaɗa ƙuri'a, masu yin demokuraɗiyya cikin mutunci da ƴanci. Haka zalika duk abin da hukuma take yi, hukumar nan ta NDLEA wadda take yaƙi da miyagun ƙwayoyi, sun sha zama da ƴan siyasa, muna sane da wannan tsari. Amma za ka ga duk ƴan siyasa suna watsi da wannan alƙawarika da suka yi, suna ci gaba da an giza matasa ba su miyagun ƙwayoyi domin su yi amfani da makamai wajen razana abokan hamayyarsu na siyasa. Wannan ba daidai ba ne. Muna son ita hukumar NDLEA da duk waɗansu hukumomi ma da suke da ruwa da tsaki da jami'an 'yan sanda da mu kanmu ƙungiyoyi masu zaman kanmu za mu ci gaba da sa ido duk ɗan siyasar da aka ga shi da irin wannan halayya ya tabbatar mun an tattara bayanai a kansa kuma an gabatar gaban hukumomin da abin ya shafa. Domin ba za mu cika ba da bari wannan halayya tana faruwa ba, ana cutar da matasa ana cutar da al'umma, hatta mutanen gari ma da suke son kaɗa ƙuri'a za ka ga akan zo a razana su da irin taron waɗannan matasa wanda yin hakan ba daidai ba ne, tauye al'umma haƙƙi.
Yanzu haka dai su ma ƴan siyasar sun mayar da martani tare da ƙara nana ta aniyarsu ta ba da haɗin kan da ya dace ga hukumar NDLEA a kan wannan al'amari.
Mai hankali ai ba zai zo ana zaɓe ya ɗauki takobi ya riƙe ba. Mai hankali ai ba zai zo ana zaɓe kama koko akwai na zagin mutane ba. Babban magana shi ne tunda mu gidaje ne mutane masu daraja, ƴaƴanmu mun tabbatar mu yara ne masu daraja, kuma tunda muke son ƴaƴanmu ba ma so ƴaƴanmu su wannan abin ba za mu sa ɗan wani ba. Saboda haka mu ba ma yarda mu yarda ba. Kuma ba wanda muke taimako kuma in ka tambaya a unguwarmu kullum ne nake sakawa ko yaro na ga yana shaye-shaye mu muke sakawa a kama shi mun san ba hanya ce mai kyau abinda ba za ka bari ɗanka ya ba ba za mu bari ɗan wani ya ba.
Amma mai shugabancin jam'iyyar APC ke yi misali don ganin cewa watakila a dukkanin rassa ko na ƙananan hukumomi da ma tawagar gwamna da ake yawo na neman kamfen cewa magoya baya da a ba su ababu.
Wannan mun faɗa mu ko kamfen ɗin muna gaya mutane ba mu yadda mutum in ba tsintsiya za ka ɗauka ba, ba mu yadda ka ɗau wani makami ba, ba mu yadda mutum ya cire bana wani ba, ba mu yadda mutum ya sha wani abu don zai to wajen kamfen ba. Wannan muna faɗa kuma mun hana kuma duk wanda mun gaya ƴan sanda duk wanda aka kama ba mu muka saka shi ba, kuma in an kama shi a yi masa hukunci kamar yadda ya kamata. An wuce wannan lokacin, an wuce wannan siyasa, magana ake ta zaɓe, magana ake ta abu al'umma kuma a ci zaɓe.
Abdullahi Abbas kenan shugaban reshen jihar Kano na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Masarare ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutanenta, ƙosassu babu firaraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata.